Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19:31:60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakub makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Lauyoyin gwamnati a nan Amurka sun faɗa a yau Juma'a cewa tsohon lauyan shugaba Donald Trump Michael Cohen ya cancanci a yanke masa hukuncin zaman gidan yari. Wannan shawarar na kunshe a cikin ƙarar da lauyoyin suka gabatar ne kafin yanke masa hukunci a mako mai zuwa a New York. Cohen ya amince da laifinsa na aikata ba daidai ba, kuma ya baiwa bincike da hukumomin jiha da na tarayya suka gudanar watanni da dama haɗin kai, ciki har da ganawa sau bakwai da yayi da mai bincike na musamman Robert Mueller. Masu shigar da ƙaran sun ce sashen kimanta hukunci na kotun ya ce tsarin tabbatar da hukuncin tarayya na nuna Cohen zai iya zama aƙalla shekaru hudu a gidan yari. Lauyoyin gwamnatin dai sun ce kiyasin hukuncin na tabbatar da girman laifi da Cohen ya aikata cikin ganganci. Masu shigar da ƙaran sun ce bai kamaci a yi wa Cohen sassauci da aka saba yi wa waɗanda suka baiwa bincike haɗin kai ba, yayin da suke ba da dalilansu bisa amincewarsa. Wata babbar jami'ar kamfanin fasaha ta bayyana gaban kotu a ƙasar Canada akan laifuka da Amurka ke zarginta da aikatawa mai alaka da hulɗan kasuwanci a da ƙasar Iran, lamarin da ya girgiza hada-hadar kuɗi a duniya biyo bayan kamata a cikin ɗakin kotu da ya cike Michael da jama'a a Vancouver a Canada. Lauyan gwamnatin ƙasar ya musanta cewa baiwa Meng Wanzu babban jami'an kuɗi na katafarin kamfanin fasaha na China Huawei a Bata Bailey a jiya Juma'a, yayin da ake nazari yuwar mika ta ga Amurka kuma tana da hadarin gaske ga sufurin jirgin sama. Lauya mai shigar da ƙarar da ya ce Amurka tana neman Meng ne bisa zarginta da yaudaran ma'aikatan kuɗi a kan hulɗan Huawei da wani kamfanin fasaha na Skycom da ke Hong Kong, wanda ake zarginsa da sayarwa Iran wasu na'uran fasaha da Amurka ta ƙira, wanda hakan dai ya saba wa takunkumin cinikayya da Amurka ta kakaba wa Iran ɗin. Kama Meng a birnin Vancouver da Amurka ta buƙaci hakan daga Canada ya zo da mamaki gadin cewa shugabannin Amurka Donald Trump da takuran aikinsa Xi Jinping sun amince da wata yarjejeniyar cinikayya a makon da ya gabata a Argentina. A hali da ake ciki kuma, shugaba Trump ya ce tsohon Attorney General da aka fi saninsa da mai goyon bayan salon shugaban kasa ya samu cikakken iko shi ne zaɓinsa ya shugabanci ma'aikatar shari'an kasar. Trump ya faɗa a jiya Juma'a cewa William Barr, tsohon Attorney General na zamanin mulkin marigayi George H.W. Bush, shi ne zaɓinsa kuma mutumin da ya kwanta mishi, mutumin da hankalinsa ya fi kwantawa da shi kenan, wanda ya kwatanta shi da mutumin arziki mai mutunci kuma mai hikima. Shugaba Trump da ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa Barr mai shekaru 68 a duniya kuma lauyan 'yan kasuwa, mutum kenan da ya kwanta masa a zuciyarsa tun da farko. Ya ce mutum ne da 'yan Republican da kuma Democrat suke mutunta shi kuma ya yi aiki da gaskiya a baya. Barr zai maye gurbin Attorney General mai riko ne Matthew Whitaker, wanda aka naɗa shi ya shugabanci ma'aikatar shari'an Amurka a watan da ya gabata bayan Trump ya kori Jeff Sessions, tsohon Attorney General kuma tsohon ɗan majalisar dattawan Amurka mai goyon bayan Trump a zaɓen shekarar 2016. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Kamaru ta ce ta kafa wani kwamiti wanda zai raba ɗaruruwan mayakan 'yan aware da 'yan awarin ƙasar da Boko Haram waɗanda suka amince su ajiye makamansu a raba su da makaman kuma a sake mai da su ga jama'a. sai dai masu fashin baki sun ce kwamitin na da jan aiki a gabansa a yankin masu amfani da harshen ingilishi inda fadarar tsakanin yankin da gwamnati yake kara ta'azzara tashin hankalin na bayan nan dai na zuwa ne kasa da mako daya bayan da shugaba Paul Biya ya kafa wannan kwamitin kasa wanda zai kwace makamai ya wargaza kungiyoyin ta'addancin kuma ya maida yan Boko Haram masu yaki a arewacin kasar da ba mayakan sa kai na yan awarin wanda suke yaki a arewa da kudu maso yammacin kasar wato a maida su a cikin jama'a idan sun amince su aje makaman nasu Gwamnatin ta ce ta kafa wannan kwamiti ne domin taimakawa ɗaruruwan tsofaffin mayakan Boko Haram da suka karbi kiran Paul Biya suka aje makamai. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la yanzu kuma ga shirin a bari ya huce.
Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bâillonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris.
Madalla dole barka da asuba
barka ka dai alheri
an kwada lafiya ko
to lafiya wannan yanayin sanyi kam akwai shi sai a hankali
na ji an ce gobe za a yi slow
haka ne fa
aka kuma ce wai tsakanin inci 4 zuwa inci 24
taufa Allah ma yasa aidai yake ba aiki Lahadi ranan za a dan huta
ku da aiki mu dai muna da aiki ko ranan
mu ku da aiki ku ɗan dare za ku shigo ranan to ya za ku kenan
to shi da wai ake kiran mu wai menene ake essential workers wai ma ka ta masu muhimmanci
wallahi masu muhimmanci
wanda ko ana ruwa ko ana rana
abinda mutane ba su gane ba ɗan jarida fa su ma kamar likitoci suke fa suna aikin rana safe dare sannan kuma ko me ya faru dole sai ka shigo to ba mun da bambanci da likitoci kuma
dole sai ka shigo aiki abin da aka saba yi anan shine idan kin san in aka zo aka yi harsashen yanayin da za a yi wannan dusar kankara to nan sun ci shirye waɗansu kamar su barguna ko kuma wurin kwanciya inda in ta kama in aka yi mummunan dusar kankara to waɗanda suke gida ba za su iya shigowa ba waɗanda suka riga suka shigo ba za su iya komawa gida ba to su za su yi ta kwana da kwanaki suna ta aiki har lokacin da za a iya fita
to mu dai Allah ya sa kai ya fada kan mu ya sa muna gidan nan za a yi ku zauna
in kuma mu kuma Allah ya taimaka mana
bata
fara zazzagowa ba har muka tafi gida to
shine ka duniya ke Allah ɗaya duniya daban-daban
haka ne to dole aka ce so ne wannan waka da muka yi ta yan jarida waƙoƙin shahararren mawaƙin nan ne na jamhuriyar Niger Alhaji Mamman Barka mai gurmi wanda Allah ya yi rasuwa ranar Laraba 21 ga watan da ya shige wato watan Nuwamba a Yambai bayan ya fama da wani dogon rashin lafiya na lokaci mai tsawo to yau shirin namu dungurungun zai karrama shi ne
haka ne
zamu ji waƙoƙin shi da kuma tarihin rayuwar shi ga wani aminin shi wanda ya san shi sosai
ai ya cancanci lambar yabo kam
haka yake kamar yadda muka faɗa a cikin kin san a shirye-shirye mu mukan yi amfani da waƙoƙin da suke magana akan abin da muke magana akai ko kuma abin da rahoton ya kunsa to yana cikin waɗanda muke yawan amfani da waƙoƙinsu.
Haka.
To, da yake za mu karrama wannan shahararren mawaƙi ɗan jamhuriyar Nijar ne, yau kuma gaishe-gaishe da za mu yi. Mun samo su ne daga jamhuriyar Nijar.
Haka ne ka su masu cancanta a basu damar su.
Aka ce lokacin abu a yi shi ko?
Yau dai jirgin namu dai ya tashi ne zai garzaya jamhuriyar Nijar.
Jamhuriyar Nijar.
Sai a sa seatbelt da kyau alheri. Mu samu masaukar lafiya kin san akwai hazo da sahara.
Amma su kin san hanyoyi suke da su miƙaƙo hanyoyin Nijar da kyau
irin da ba zan faɗa ba. To mun ne muke Amurka tunda ba mota za mu shiga ba dole mu bi a hankali. Nijar kuma an san ta da yashi da hazo din nan gaba daya sahara ne. Sai an bi a hankali jirgin. Ya dinga rawa.
To haka ne to ga bari mu.
Kin san jiya ranar Juma'a ce ranar tunawa da harkar sufurin jirgin sama.
Haka ne. Dai ai shi akwai labarin da aka babbayarwa na abinda ya kamata kai ka sani fasinja. Na yi ta tutura wa mutane amma ni kin karantawa ne. Shiga ka sani. A gara ka sani in na shiga jirgin ni ban sani ba.
Da amma kuma sanin na da amfani zai taimaka.
Ai abinda ake cewa in kuka ga an yi kaza ga abin da yasa ake kaza ai gari kan sani da a tsorata kai ba sauka zaka yi ba ba zaka ce a sauke ni ba. To wannan ma ya tuna mun dauda kafin ma mu fara gaishe-gaishe don labarin wani bayarbe shi da bakin shi yake badawa a aji muna wani aji yace wai lokacin da yana makaranta ko a ina ne kasar waje. To sai shikenan an shiga jirgi ana raba abinci sai abinci ya kare shi bai samu ba na waɗanda suke ajin Yakubayi. To sai zo ga ana ta ba waɗanda suke
ajin
masu kuɗi din nan ana ta ba su abinci sai aka kama ba dai ba a ce musu komai ba sai ya matsa wannan button din da ake kiran masu aikin jirgi sai ta shigo sai ta ce shi ba a bashi abinci ba sai ta ce mishi abinci ya kare sai ta ce ya za ta ce abinci ya kare gashi ana ta ba waɗancan mutane sai ta ce sorry sa abinci ya kare sai ta wuce sai ya sake matsa button din sai ta zo sai ya ce a sauke shi a sauke shi nan inda ake zai tafi ya nemi abinci dan shi yunwa za ta kashe shi a sauke shi nan a jirgin sama ba ya tada musu masifa nan da na aka ja ka kawo mishi abincin manya
shi ne ai an ba ka mishi abinci ba kan wannan ai kai je ya sauke masa jirgin ka kawo mishi
abinci ya ce haka kawai
ya dauka mota haya ya shiga ko da za a sauke ka
ai ya sani sarai ya ga yanda za
ya sauka a lahira ko abincin da sai dai cin shi a lahira.
To daula ga gaisuwa bari ya huce daga wakilin Haruna Mamman Bako kamar yadda muka ce yau za mu gaida yan jamhuriyar Nijar ne yayin da muke jimamin rashin wannan shahararren mawaki na jamhuriyar Nijar Alhaji Mamman Barka mai gurmi. To gaisuwa bari da huce daga Malam Madu hakimin Gufawa da ke Dogarawa sai na Barau baka wankin buje to daula dai in mun yi kuskure Haruna sai a gafarce mu na Barau baka wankin buje dake Dogarawa sai kuma Alhaji Bakari mai aski dake bakin kasuwar Binnin Kwanni da Sule Barabazana
to barazana ne wannan ko barabazana ne
ko bara ba zana barin ce bara ba zana kin san ba zana ai kin san abin da ake kewaye gidan nan to kila bana ba shi
shi ne
babban Haji Bello dake Kamalawo sai mai samari babban baban Hinda dake garin Yaya da Malam Usman mai maganin mahaukata dake garin Sakuda da Adamu Nasara direban magajin garin Binnin Kwanni kasan Hausar Nijar shi yasa yace duroba amma dai direba mu a Najeriya sai mu ce direba su kuma a jamhuriyar Nijar su ce duroba magajin garin Binnin Kwanni da Umaru na Mesaje dake Binnin Kwanni da Malam Mamadu dan Wazifa dake Binnin Kwanni sai Alhaji Nasiru Ilela da Alhaji Muhammadu Musa Sarkin Allaru Ilela da Alhaji Nasiru dan Kware Ilela da Alhaji Bello Untu mai siminti Ilela sai Malam Salisu kwanar mutuwa
wai to
kai wannan kwana na bazuwanta
shine ai
daga Binnin Kwanni da Alhaji Alizaki Binnin Kwanni da Alhaji Bello Musa na Binnin Kwanni sai Alhaji Umaru Usni da Asi mai Kwanni Ilela da Salisu mai Kemis da Hajiya Mari Bako da Mustafa Bako da Hajiya Ashibu Ladan da Aishatu Mamman Bako da Hajiya Talatu matar Mamman Dima dukkan waɗannan mutane na baya-bayan nan daga birnin Kwanni.
To alheri sanne da dawowa daga birnin Kwanni.
To ke kuma na jika nufa a jamhuriyar
Nijar. Ai ni ga ni nan su tawa ne su niyami ne ba inda ba zan ce ba da shiga yawo kenan.
A dawo lafiya inji baba.
Eh inji baba kam. Gaiso a bari ya huce daga Sulumin Mini Barma jamhuriyar Nijar inda yake cewa yana mika sakon gaisuwar shi na a bari ya huce ga mutane kamar haka. Ahmad Mamman Amfani Kocho Niyami da Abdullahi Rice da mai ɗakin Safiya Muhammad a Niyami da Abdulrahman mai hula da Usman Dan Kano a Niyami da Nuhu Abdul magaji a birnin Kwanni da Isa shugaban fadan Gardama da Zakari Taylor a Kwanni da Ila Dan Galadima da Abdu Dan Kinga a birnin Kwanni sai Idrisa Adamu da matarsa Fatima a birnin Kwanni. A birnin Tawa ne wannan ba Kwanni ba bari in fita daga Kwanni nan in garza ya birnin Tawa. Sai zuwa ga al'ummomin garin Albalkaram da garin Malam da Kasamma da Gidigir a jihar Damagaram. To wannan ina ji.
To sai dai ku hakuri
sai. Sulaiman Mini Balma kam sai ka taimaka mani wannan sunayen kam.
Masu sun gane.
Shine ai
sai ga labin da kike
dafi. Sai ya uwali mai cin garam garam a matakarin dogon dusi. Sai iyalan Mamman Bako a Damagaran da Tasiwa Alhaji Usaini Shaga a Gagan Mari jihar Duffa da Ibrahim Jaho a Danja Maradi sai Umar Sani Agadas daga ƙarshe sai Sha'aibu Mani VOA Hausa Maradi.
Aha to da fatan an tashi lafiya dukan mu. Daula kafin wayewaye wakilin Musulmin Mini Barma domin jin tarihin wannan shahararren mawakin. Kin san a cikin wannan makon ne aka jana'izar shugaban Amurka na 41 wato George W.H. Bush. Kin san abin da ya sake cewa W.H. ne idan kika ce George W. Bush wato kina nufin Bush karami.
Karami.
Amma muddar baki sa H din nan ba. Ba baban shi kike nufi ba. Yawa. To shi Bush babba. Akwai abubuwa da yawa da ba a sani ba game da shi sai bayan mutuwa sa kin san haka yake. To wani abu da ya dauki hankalin wannan shirin shine yadda yake kaunar safa. Safa din nan eh safa wanda ake cewa socks kenan safa ta kafa ba. Wato shi yana son safa masu kala daga nesa kika hango shi kin hango safa shi.
To fa. Eh to kenan yana sa ta saman wandon shi ne
ko? A'a dai safa a'a ba saman kafa wando ba kin dai in kin san kika zauna ai za ga safa kalan kafa.
Ko in wandon ya dan daga ka dan.
Eh wani ya dan daga ko kuma ka zauna. To sabili da yawan san safa mai kala din nan lokacin da masu dauka hoto suka ga ya zauna an cika dauka hoton kafa shi don a nuna irin safa da ya sa. To kusan sai ka ce duk abin da ya burge shi ko kuma ya shiga ran shi a rayuwar shi ba sai an yi mishi safa irin kalar shi ko kiga ya sa safa mai hasken ja ko ruwan dorowa ko rawaya kaloli dai da baki saba ganin maza maza wadanda suka manyanta suna sawa babban da irin safa kin san kalolin safa dai sai kananan yara yawancin maza za ki ga daga kala kasa-kasa ko ruwan
hoda
haka dai haka maza haka. To kai hakkaren shi nan da ya zama abokin tafiyarsa har zuwa mutuwarsa yana da safa da hutan karen nan. To saboda matukar san safan nan mai kala aka buga cewa za a tabbatar cewa safar da za a binne shi a ciki ma za ta kasance safar da take dauke da dukkan muhimman abubuwan da marigayin nan Bush babba yake matukar so. To ni saboda yadda aka faɗi ma za a suka ce wai in kaga safar shi za ka san cewa safa ce wanda in yana da rai ma zai suta. saboda za su tabbatar safan nan ta kunshi abubuwan da yake sha'awa a rayuwa.
Ita wannan safa an yi sai bayan da ya mutu ne aka kirkiro
ta. Sai bayan za a buga ta. Na san haka za a yi. To ni na daula gaskiya ni na so da na ga hoton wannan safa. To kin san dai yan jarida ma da kwakwa ba me yuwa ne wata rana
can za mu gani.
Za mu ga hoton ta. To
shine kin ga abu al'ajabin da ya faru a wajen taron da aka yi a coci a babban birnin da ke nan birnin Washington. In kika lura akwai loda shi tsohon shugaban kasan dan shi yazo shi Bush din yazo ya gaishe da shugaba abin nan Carter tsohon shugaba Carter yazo sai ya gaishe da Obama ya gaishe da mata shi kin ga lokacin da suka yi musayar alawa
ai shi kin san kin lokacin da makin ya mutu ma sai da ya bata alawa
lokacin ma da mamar shi ta mutu da suka je
wato
sai da ya bata alawa
to akwai kyakkyawo dangantaka tsakanin
su
duk da yake kin ga wannan ya gaji wannan wato abinda
wanda ko ba komi bature ita tana baka
ko ba komi akwai abinda yake nuna mana siyasa ba gaba
kwarai da gaske
su suka gaje su inda a ce kina nan DC ni dan lokacin da aka rantsar da Obama ni na je na wakilci sashen Hausa na dauko labarai a inda aka rantsar da Obama to bisa ga al'ada ana rantsar da wannan shugaban kasa sai a dauki jirgi ya dauki tsohon shugaban kasa ya fice daga DC bai kwana DC na nan
haka
amma tin shekarun Obama guda 8 zai din nan baki taba jin Bush ya faɗi wani abu na kushe mu gwamnatin Obama kuwa
gaskiya ka
to su haka suke suna mutunta wanda ya gabace su suna mutunta wanda ya gaje su
haka
haka suke
eh to wannan ne tsakanin su ba gaba ba gashin
nan eh wannan muna fata mu ma zamu koyi da a kasashen mu a dinga mutunta juna tsakanin magabata da waɗanda suka gada
tunda har abada ne oganka ne shi ka gada kuma akwai wannan mutuntawa ya kamata
eh haka ne to daula domin jin tarihin shararren wannan makadin gurmin jamhuriyar Nijar din na marigayi malam mamman wakili musulmi mummuni barma ya tattauna da wani aminin marigayin alhaji ashiru waje masanin al'adun gargajiyar jamhuriyar Nijar ga bayanin nasa
kamar dai abinda kowa ya sani malam mun barka mawaki ne na zamani da gargajiya zamani da su suna amfani da kayan kiɗi na zamani kamar gitar haka misali kuma gargajiya dan saboda malam barka kowa ya san shi da gurmi kuma a bisani aka san shi da biram kama wannan abun kidan ne wanda yake kama da kolokolo ko kuma a ce pirogue da harshen faranshi wanda yaje ya karbo a can wajen buduma saboda akwai wani mutum wanda ake ce Maître Biram na can buduma wanda shi kadai ne ya yi saura a cikin wannan lardi wanda suke wannan kinin shi kadai ne ya yi saura malam barka ya cire kullu ya haɗu tare da UNESCO suka ba shi kudin mota zuwa dawowa ya je gigimi da gigimi ya wuce ya je can wajen su ya je ya same su wannan garin ana ce mishi Loru Lelewa ya je ta zauna ya koya aka ba shi tarihin birama kuma ya koya bayan ya taho mana ina jin bayan shekara shi wannan mutumin wanda ya koya mishi ya zama babu to ka hanyar taho ma sai ya dauko wannan biram din wanda ke gare shi ya dauka ya bashi ya ba malam barka ya ce karke ka tare shi
daga can
bakin kogin na Chad ya dauka ya bashi to shi ya taho malam barka a haife shi dai a 1959 a garin taskiyar wani gari ne wanda yake cikin Damagaram an kawo ce sai ka zo gure ya kinan sai kai arewa can aka haife shi amma a gure yayi tsawon rayuwar shi tunda Hausa ma duka a can ya koya malam barka batube ne uwa uba Hausa ya ji ta ne yayi wannan kokarin kuma shine yasa yanzu in ka zo zaktar a cikin gidan shi shi kadai ne ke tubanci diyan shi duk Hausawa ne ga kenan gure girma a nan garin malam bayan shi yayi kare karatu yata yayi eco normal bayan yayi eco normal ya kare garin shi na farko inda ya zo yayi aiki shine cikin canton din Miriam cikin canton din Miriam ne ya fara aiki ya zo aka aika shi mushan makaranta a wani gari kuma daga baya ya dawo kuma aka bashi ma mukami na jagorancin wata makaranta cikin wani gari wanda ake ce ma Kaubul. Kaubul sanan gari ne wanda yake a Walwatse. Na'am. To malam barka shine yazo ya hadu tare da suprefe a matsayin shi na director din lakwal. Aka zo aka tattara gari aka yi a gama kenan wannan gari ya hadu ma da albarkacin malamin barka. Kuma cikin wannan lokacin ne malam barka ya koyi gurmi.
Yawa dama tambayar da nake so in yi malam Ashiru waje shine ya aka yi shi malamin makaranta kuma ya tsinci kansa a cikin harkokin gurmin nan.
Wallahi ni dai bisa kan hirar da muke yi tare da shi ya kwatanta min da cewa lokacin da yake cikin yan garuruwan nan na Murya anan ne ya haɗu tare da wani mutum wanda ya koya mishi kuma har da waƙoƙi na farko ma wanda da su ne suka tafi ya samu ya rike yana yi kuma daga baya ya fara kirkira nashi na kanshi. Malam barka bai gadi kidi ba, bai gade shi ba ga uwa, bai gade shi ba ga uba. Ka gani kuma in ma kidi ne a cikin al'adun Tubawa kowa ya san abin da menene wanda yake shi abin da suke kidi da shi ba wannan bane wanda malam barka wani mai ke amfani da shi kamar a ce gurmi ko biram ko sauransu a'a.
Wace ce waƙar shi ta farko?
Gaskiya ba zan iya kwatanta maka ba in ce ga waƙar malam barka ta farko. To amma dai na san ya yi waƙoƙi da yawa. Wanda ya zo ya koya mishi waƙar nan ya bar shi da wata waƙa wadda ya yi ɗan nisa da ita ‘yar gidan mutane ba gani nan ba. Akwai waƙoƙi da yawa wanda aka san shi da su na farko. Waƙar da dai mutane suka fi sanin shi da ita ce waƙa ta wannan Maria Mairam. Maria Mairam kuma ita ma ce kamar kowa yake faɗi yana cewa ita ce bakan da miye shi. Saboda hirar da kake yi in kuna hira da shi kullum ta zai zo maka da Maria Mairam, zai zo maka da Maria Mairam, zai maka zancen Maria Mairam. Sashen waje da biram ya yi gurmi ya je Pyongyang da gurmi lokacin da aka gayyace su sa'an nan yana Murya aka gayyace su da shi da Muhammad Banya da ina jin ko Hamza Lilo ne suka samu suka tafi a can Pyongyang a can kasan yi wasu waƙoƙi na nashi na gurmi kuma har ma cikin harshen Hausa kuma yi waka a cikin harshen na sukacin mutanen Korea. Bayan shi abinda ake iya a kwatanta da malamin barka bisa kan abinda shahi waka mutum dai ne wanda yake rayuwa a cikin lokaci. Yadda iska ya buga yana bashi basira, yana bashi hikima, yana bashi labaran iska in zafi ke gare shi, in sanyi ke gare shi, in tsakanin biyun ne. To duk akwai wasu maganganu da yake kawo mishi kuma yana ji yana saurare yana amfani da shi.
To naga lokaci ya fara hararan musabili da haka za mu ja burki nan sai mako mai zuwa ku ji wasiya marigayi maman barka ga iyalansa yanzu a madadin
Daula Salim
alheri ke cewa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci.
Afrique berceau de l'humanité, Afrique noyau de l'humanité.
Da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri, inda za ku ji mu ɗauke da shirin ƙaramin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku, a huta lafiya.